This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron majamhuriyar Niger suna yin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya. Masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu kai tsaye yanzu ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu nake farin cikin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. A fara da kanun labarai.
Babban hafsin sojin Najeriya ya samu nasarar tsira daga harin mayakan Boko Haram. Sannan kasashen Koreya ta Kudu da Koreya ta Arewa na cigaba da tattaunawa domin kawar da yiwuwar yaki. Jama'a dubban 'yan gudun hijira ne suka hau jiragen ƙasa yau Lahadi a ƙasar Macedonia suka nufi arewa zuwa ƙasar Serbia.
To ma da Allah ya kyauta.
A ce an yi sabuwar kotu na musamman don bin bahasin shari'a na mutanen da ake tuhumar su da hanci, cin hanci da rashawa wani abu ne wanda dama can ba sabo ba, an taɓa yin su a baya.
Malam Ibrahim Bello Jahun, malami a sashin koyon aikin shari'a a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kenan kan shirin kafa kotuna na musamman domin hukunta masu zarmiya a Najeriya. Shi kuma babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Banki Mun yau Lahadi ake sa ran zai fara ziyarar aiki na kwanaki biyu a Najeriya. Likitocin Ghana kuma za su koma bakin aiki da gobe bayan yajin aiki da suka shiga. Majalisar Dinkin Duniya ta horar da matasa waɗanda suka rasa muhallansu sakamakon rikicin Boko Haram, sana'o'i da kuma dabarun zaman lafiya. Grace Aleri Abdu na tafi da shirin bishara. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Galadanci. Babban hafsin sojin Najeriya ya samu nasarar tsira daga harin mayakan Boko Haram akan jerin gwanon motocinsa ƙarshen makon da ya gabata a jihar Borno. Rundunar sojin ta bayyana cewa 'yan bindiga sun kai harin sumame akan gungun motocin Lieutenant General Tukur Buratai ran Juma'a a wani gari da ke tsakanin biranen Mafa da Dikwa. Sanarwar sojojin da ta kara da cewa sojoji sun mayar da martani ta yin ruwan harsashi inda suka kashe mahara goma kana suka kama guda biyar. Rundunar ta ce soja ɗaya ya rasa ransa sannan wasu biyar sun samu raunuka. To biyo bayan haka General Buratai ya samu damar yi wa sojoji jawabi sannan kuma ya gana da fararen hula waɗanda tarzoma ta raba da gidajensu. Wannan hari ya zo ne a daidai lokacin da Sakataren General na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon yake fara ziyarar aiki na kwanaki biyu a Najeriya. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin haɗuwa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da malaman addinai da kuma manyan 'yan kasuwa da ma 'yan gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama. Daga Najeriya bari mu tafi shan nahiyar Asiya inda jami'an ƙasashen Koreya ta Kudu da Koreya ta Arewa suke ci gaba da tattaunawa har zuwa yammacin Lahadin nan a yunkurin kawar da yiwuwar ɓarkewar yaƙi tsakanin kishiyoyin ƙasashen guda biyu. Tattaunawa farko da aka fara jiya Asabar an kawo ƙarshen ta ne da safe yau Lahadi bayan share sau'i 18 gaba kon baya, kuma ya zuwa yanzu jami'ai ba su ce komai ba game da tattaunawar, sannan kuma babu wani ƙarin bayani ma dangane da ko ana samun ci gaba ko a'a. Sannan ba a san komai ba game da tsawon lokacin da za a share nan gaba ana ci gaba da tattaunawa. To ana haka ne Koreya ta Kudu ta ba da rahoton cewa ta lura da zirga-zirgar sojoji da jiragen yakin ƙarƙashin ruwa irin wanda ba a saba gani ba a Koreya ta Arewa. Arewa ta kwashe kaso 70 cikin 100 na jiragen yakinta na ƙarƙashin ruwa inda ta matsar da su zuwa wani waje da ba a san ko ina ne ba kuma ba za a iya ganin su ba, a cewar ma'aikatar tsaron Koreya ta Kudu. Wani kakakin ma'aikatar tsaron ya bayyana wannan lamari a matsayin irin wanda ba a taɓa gani ba. Bugu da ƙari, Koreya ta Arewa ta ruɓanya adadin sojoji da kayan yakinsu a bakin iyakarta da Koreya ta Kudu, a cewar Kudun. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Koreya ta Kudu ya bayyana cewa Arewa na tattaunawa ne a ɓangare ɗaya sannan tana ɗora ɗamarar yaƙi a ɗaya ɓangaren. Labarin duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jama'a dubban 'yan gudun hijira ne suka hau jiragen ƙasa yau Lahadi a ƙasar Macedonia suka nufi arewa zuwa ƙasar Serbia bayan makalewa a bakin iyaka na wasu 'yan kwanaki inda aka dakatar da su da zuwa can ɗaya daga cikin ƙasashen tarayyar Turai wato ƙasar Hungary. Safarar ta yau Lahadi ta biyo bayan arangamomi ne ranar Juma'a da ta gabata da kuma jiya Asabar ma tsakanin su waɗannan ƴan gudun hijira da ƴan sandar ƙasar Macedonia waɗanda suka yi kokarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar Girka. Gwamnatin ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci kuma ta ba da umarni a rufe iyakokin ta daga wannan waɗannan ƴan gudun hijira. Sai dai dubban jama'a ne waɗanda yawancin su ƴan gudun hijirar Siriya ne suka samu nasarar tserewa jami'an tsaro jiya Asabar domin shiga yankin Macedonia bayan share kwanaki ba tare da abinci ba ko ruwan sha koma wajen kwana. A halin yanzu jami'ai sun kawo ƙarshen wannan dokar kuma an kyale ƴan gudun hijirar tsallaka iyaka yau Lahadi ba tare da wata matsala ba. Har yanzu gwamnatocin ƙasashen Turai na ci gaba da binciken matakan da su ɗauka akan ƴan gudun hijira saboda yawan su. Har yanzu muna kan batun ƴan gudun hijira saboda jami'an tsaron bakin teku a Italiya su kuma sun bayyana cewa sun ceto wasu ƴan gudun hijira 4,400 a kusa da bakin gabar ƙasar Libya a cikin kwana ɗaya a lokacin da aka kai wa wasu jiragen ruwa guda 20 ɗauki. Ƙasar Italiya ta kwambi tana ba da irin wannan agaji, lamarin da ya zuba ɗaruruwan ƴan gudun hijira akan doron ƙasar ta. A cikin wannan shekara dai sama da mutane 100,000 ne suka samu nasarar tsallaka tekun Mediterranean zuwa Italiya. Tafiyar na da matukar haɗari inda ake samun ƙaranan jiragen ruwa dauke da mutane da yawa suna samun kawunansu a cikin matsaloli iri-iri. A yunkurinsu na zuwa Turai sama da mutane 2,300 ne suka rasa rayukansu a wannan shekara ta 2015. A shekarar 2014 mutane 3,279 ne suka rasa rayukansu. A ƙarshe ƙasar Birtaniya ta buɗe ofishin jakadancinta a babban birnin ƙasar Iran yau Lahadi bayan share kusan shekaru 4 a rufe saboda wani hari da ƴan zanga-zanga suka kai wa ginin ofishin. Sakataren harkokin wajen Birtaniya Philip Hammond ya isa birnin Tehran domin bikin buɗe wannan ofishi. Ya kuma kira ziyarar tashi abin tarihi tsakanin ƙasashen guda biyu, inda ya nuna cewa wannan shine karo na farko da wani mai matsayi irin nashi ya kai ziyara a Iran tun shekara 2003. Kafin a fara buɗe bikin wannan ofishin ne, ma'aikatar harkokin wajen Birtaniya ta ce ita ma ƙasar Iran za ta buɗe ofishin jakadancinta da ke birnin London a daidai lokacin da za a buɗe na Birtaniya a Tehran. A halin yanzu dai ana shirin tura jami'an diplomasiya waɗannan ofishi kafin daga baya a aika jakadu.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, yau Lahadi ake sa ran babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon zai fara aiki na kwanaki biyu a Najeriya, kuma bisa bayanai da hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya da Najeriya suka bayar cikin ƴan mintoci da suka wuce ne ake sa ran Mr. Ban ɗin ya isa Najeriya, amma ɗazu-ɗazun nan ko kuma in ce yanzu haka wakilin sashin Hausa Nasir Adamu Leka yana kan waya kuma ya shaida min cewa ha yanzu dai ana suna can a babban tashar sauka jiragen Namdi Azikiwe da ke Abuja da manyan jami'an gwamnatin Najeriya domin tarbar shi Mr. Ban Ki-moon, amma bai isa ba tukun. Nasiru, kana ji na?
Ina jin ka kwarai ta abu.
To iyaya kamar yaushe ake jin Mr. Ban ɗin zai iso?
Wato kowane lokaci daga yanzu ga masu kamarori ma sun tsana suna jiran saukowar shi sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya.
To kamar su
ana sa ran saukarsa kowane lokaci daga lokacin da muke magana.
To kamar da wasu suka je tarbarsa a cikin jami'a ko kuma hukuntar Najeriya?
Wato akwai jami'ai na ma'aikatar harkokin wajen Najeriya tun da yanzu babu minista da kuma mataimakin shugaban ƙasa Osunfanjo da jami'ansa da sauran ina jin akwai wasu daga cikin mutane wakilai wanda suka shafi na majalisa ma waɗanda suka zo wannan fili domin tarbata.
Na, to shin me kamar me da me Mr. Ban Ki-moon zai yi a Najeriya a zamanin wannan ziyara?
Kai tsaye daga yanzu na yanyi sauka zai wuce zuwa taro a babban hotel na National Square Hilton da gwamnoni inda za a tattauna kan al'amari na muradun ƙarni da ake da su, wato SDGs kenan da ake gama aikinsu a bana. Za a ƙirƙiro wani sabon shiri da ake kira SDGs, wato Sustainable Development Goals, wanda shi kuma zai fara daga baki zuwa shekara ta 2030 da ake sa ran za a kashe dala trillion 7 saboda yaƙi da talauci a duniya.
Haka, to zai gana da shugaba Buhari?
Sai gobe Litinin zai gana da shugaba Buhari, amma bayan ya je ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya na nan Abuja wanda aka kaiwa harin kunar bakin wake a shekara ta 2011 ya duba ginin da kuma nuna alhini ga mutane da suka rasa rayukansu a wancan lokacin.
To Nasiru, mun gode kwarai da gaske, za mu sake dawowa idan Mr. Ban ya sauko yayin muna gabatar da wannan shiri. Mun gode kwarai da gaske.
Madalla.
Bayan makon wato wasu rahotanni a kafofin yada labarai daga Najeriya da waɗansu da suke ƙetare sun ce gwamnatin tarayya tana tunanin kafa kotuna na musamman da zimmar hukunta waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa. Masana ta farkin shari'a suna cewa yin hakan bai saba doka ba. Ibrahim Abdulaziz yana da ci gaban wannan rahoto.
Malam Ibrahim Bello Jahu, malami ne a tsangayar koyon aikin shari'a da lauya a Jami'ar Ahmadu Bello Kizaria, ya yi ƙarin haske ga ayyukan waɗannan kotuna.
To a ce an yi sabuwar kotu na musamman don bin bahasin shari'a na mutanen da ake tuhuma su da hanci, cin hanci da rashawa, wani abu ne wanda dama can ba sabo ba. An taɓa yin sa a baya, an taɓa yin Felbank's Tribunal, an taɓa yin tribunals na fashi da makami da kuma irin waɗannan daban-daban. Haka a wannan yanayi da ake ciki, ana ganin ya fi cancanta a zaɓi mutanen da ake ganin alƙalai ne sahihai, kuma a ba su kotuna na musamman domin su mai da hankali musamman kawai akan shari'an da aka kai gabansu na cin hanci da rashawa, don ya ba da daman farawa da gamawa cikin ƙaramin lokaci.
To ko ne shawara masanin aikin shari'a zai bayar alƙalan da za a naɗan? Hai layo ga Malam Bello Ibrahim Jahu.
Muna fata ya kasance cewa su yi shari'a na gaskiya, babu tsoro, babu kuma rangwanci ga dukkan wanda suka kasance sun same shi da rashin gaskiya a yayin da suke bin bahasin shari'a. Kuma muna kikkiawan fata kan kotunan da za a saka na masu bin bahasin laifukan cin hanci da rashawa, su ma su zama masu gaskiya, su kasance cewa kada su bige da faɗuwa cikin sumacin hanci da rashawa.
Masu fashin baki dai na maganin sabuwar gwamnatin APC za ta fi haska fitillar ta ce a yaƙi da cin hancin ga jami'an tsohuwar gwamnatin PDP da ta shafe shekaru 16 tana mulki, batun da wasu 'yan PDP ke cewa ko a gilansu, to amma kuma fa a kula. Ambassador Ibrahim Kazaure, usa ne a jam'iyyar PDP, ya ce su ba su razana ba, to amma kuma akwai abin dubawa.
Idan dai binciken ba wuce hancin za a yi ba, ba waɗansu kaɗai za a yanzu a ra'ayi ba, idan dai bincike za a yi na duk wanda ya yi laifi ya ɗebi kuɗin Najeriya ya dawo da su, kuma duk wanda ya yi laifi a hukunta shi, ai wannan babu laifi. Amma abinda ba ma so a rika yin dauki ɗaiɗai waɗanda kowane ɗan Najeriya ya san waɗanda ya kamata a gurfanar da su a gaban alƙali, duk abinda ku za a yi adam ne ɓangaren CDC to muna son.
Ana dai danganta matsalar cin hanci da rashawa da zama kan da garkin tada Roman demokuraɗiyya musamman ma a ƙasashenmu na Afirka, lamarin da ya sa talakawa sun murna ga matakin da aka ɗauko a yanzu.
To sunana Abba Yahadi, kamata ya yi a ba mu kowace hukuma dama ta aiwatar da abin da saba, musamman dai kowa ya san akwai kotuna, kuma duka kotunan suna da alƙalai, kuma duka alƙalan nan su ake a gyara. Kuma daman gyaran ma ayin ka duba za a gani daga hawan shi shugaba Janar Buhari, ai wani gurin ba canza shugaban gurin ya ba, amma take mutum ya canza ra'ayin shi, ya canza tsare-tsaren shi. Saboda haka su ma kotunan ko da ba na wasu alƙalai na musamman ba, alƙalƙalukan da suke shari'a kawai su kansu su ga yadda suka ga ake zubin tsarin tafiyan, lallai za su tsaya su yi shari'a mai kyau. To ni a tunanina wannan ko ba aka fi wata hukuma an zaɓo wata alƙalai na daban ba, idan dai har gwamnati ta ja kai sosai, ta ja kunnuwansu, to lalle za su gudanar da shari'an da ya kamata.
Sunana Alhaji Usman, wanda aka fi sani da Alhajin Jigawa. Gaskiya tsakani da Allah, wato alhamdulillahi dai da farko, tunda Allah ya kawo gwamnatin da kowa na tunanin, kowa na tsoron kanshi.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya.
Bayan makonni uku suna yajin aiki domin neman gwamnatin kasar ta kyautata musu wuraren ayyukan su, likitocin kasar Ghana sun janye yajin aiki da suka shiga, kuma daga gobe Litinin za su koma bakin aiki. Ga Baba Yakuma Kiri da cigaban rahoton.
Kungiyar ta ce bayan tattaunawa mai zurfin gaske da ta yi, ta gano cewa mambobinta dai jarumai ne kuma masu goyon baya wurin kwato musu haƙƙinsu. Kazalika ta yi la'akari da kiraye-kiraye da talakawan ƙasa suka mata, da kuma nasihohi da wasu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi suka mata, na cikin manyan dalilan da ya sa ta taƙaita wannan yajin aikin. Amma dai za ta ci gaba da tattaunawa da gwamnati. A baya dai tsohon shugaban ƙungiyar likitocin na Ghana, Dr. Emmanuel Adom Wimfo, ya gargaɗi gwamnati cewa shigowa da likitoci na ƙasar Cuba ba mafita ba ce kamar yadda gwamnati.
The GMA problem can be resolved. There is no need to bring in Cuban doctors or recall retired doctors from their rest to come and help. And the cost to this country engaging retired doctors and Cuban doctors is much higher than.
Yace za iya magance wannan matsala ta likitoci ba tare da dauko ɗan Cuba ko tsofaffin likitoci masu retire saboda kuɗi da za a kashe wurin dauko su da tsofaffin likitocin na Ghana yafi abinda likitocin na yanzu suke bukata. Yace ko da yake wannan mataki ne na gaggawa da gwamnati take dauka amma dai ba zai biya bukata ba. Shi ko ministan ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu yace gwamnati ta yi marhabi da wannan labari kuma ta yi alƙawarin ci gaba da tattaunawa da likitocin gobe Litinin karkashin jagorancin karamin ministan kuɗi Kessel Atuforsen. Akwai wasu ma ƴan Ghana da suka bayyana farin cikin su da jin wannan labari da suke kwatanta shi da albishir.
Sunana ne Alhaji Shaibu Abbas. Mun yaba ma doctors kamar yanda suka janye yajin aikin kuma muna roƙon gwamnati ya duba ya kyautata musu domin saboda in ba doctors ba mu nan kuma doctors mu ko muna roƙon su su ma su tausaya da mutane halin da mutane ke ciki.
To sunana Lukman Abbas. Ina ganin sun kyauta da suka janye yajin aikin saboda doctors su ne kasa in ba su nan komai na kula da lafiya ba zai yi daidai ba. Shi yasa muna kare musu godiya su maida hankali wurin aiki su tausaya ma talakawa wayanda yake ba su da kuɗi su je karamin hospital in ba na gwamnati ba.
To sunana dai Rehan. Doctors din muna musu godiya da komowan su don saboda ba doctor mutum ba zai zauna ba kuma gwamnati kuma ya kamata ya duba musu abin da su ma rafi su.
Faisal Bashiru, mun gode ma Allah da taimakon da suka yi cikin garin nan don akwai mutane da suke mutuwa bayan wannan. Ina son governance nan da ya ci gaba da duba problems in doctors nan.
Sunana Ms. Bawo Umar Dogo. Tunda Allah ya sa sun komo bakin aikin su, muna son su kara hankuri su zauna su da gwamnati su daidaita abin da ya dame su. Gwamnati kuma muna son ya zauna da su domin aikin su da muhimmanci saboda batun rayi ne, batun lafiyar mutane.
Baba ya koma kiri sashen Hausa da muryar America a Accra, Ghana.
A gaida Baba Yakub Makeri, sashin kula da hana tashin hankali da rigingimu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara horar da matasa da wasu mutane waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa daga jihohin Borno da Yobe da Adamawa sama da metankan sana'o'i daban-daban da kuma hanyoyin inganta zaman lafiya tsakanin al'umma. Wakilin sashin Hausa Zainab Babaji ta ziyarci sansanin horar da matasan a Jos inda ta zanta da wasu daga cikin su.
Sunana Junaidu Jibrin Maiva daga Borno nake. Alhamdulillahi zaman mu anan a Citizenship and Leadership Training Center mun amfana mun kuma karu sosai musamman ma wajen tabbatar da tarbiyya da kuma bamu hanyoyi da zamu zamto mutanen kanmu wajen ci gaban kanmu gaba daya. Akwai wani abin da ake kira na matasan civilian JTF although su basu zo nan wajen ba, mu ne muke farfado da jahar mu gaba daya. Dan idan kika yi la'akari idan kina zuwa Maiduguri zaki ga yanzu mu ba bambancin Kristan ko Musulmi mun hada kanmu gaba daya mu. A duk da cewa UNDP sun taimake mu wajen tabbatar da mun samu wannan abubuwa na sana'a, amma matasa duk da matsala da muka samu na rashin tsaro sun zauna daram wajen tabbatar da cewa sun samu abin yi. Mu yanzu a Borno akwai mutane sama da miliyan 28 matasa wanda suka rasa ayyukan yin su. So idan za a yi kokari a tabbatar da cewa waɗannan matasan a cikin mu ba mu ci mu ɗari bane muka zo nan wajen, dan Allah muna kiran gwamnati ta ba mu sana'a.
Sunana Hamilikan Daniel daga Adamawa State. Da muka shigo cikin Sherry Hills mukan je a filaye kuma a gurin wasanni daban-daban. Wasannin nan muna ganin su kamar abubuwa ne kamar waɗanda ba su da mana a sai suna da mana. Akwai inda ana ce da shi wall and beam. So a inda in ka iso wani guri inda ba za ka iya ka haye ba ko kuma kogi ne a gabanka kuna kuma tafiya da yawa, ya za ku ya ko haye wannan kogin ɗin dukanku? So muka koyi cewa sai in an haɗa kai, in ba a haɗa kai ba an yi shawara an yarda da juna ba za a iya crossing wannan ruwan ba. An horar da mu anan akan cewa dukkanmu ɗaya ne, domin haka babu wani abin da kuma zai sa mu zama daban da juna. Domin haka idan muka koma yanzu mu da aka horar da mu ne za mu yaki wannan rashin sani da muke da shi a inda muka fito, kuma hakan nan ne za a iya dakatar da Boko Haram.
Sunana Usman Bukar daga Yobe State. Mun koyi yanda zamu zama shugabanni na gari. Hakikanin gaskiya ba yadda za a yi mutum ya zama shugaba na gari sai ya so wa dan uwan shi abin da ya so wa kansa. Mun yi experience din yadda zamu yi saving din rayuwar dan uwan mu ko baka. In dan uwan mu ya shiga wani damuwa na problem ko na karaya ne insurgency, ana koran mu yanda zamu tsallake ruwa, yanda zamu tsallake wuta, yanda dai zamu dai kiyaye lafiyar junan mu kuma mu kiyaye rayukan junan mu. kar mu kawo bambance bambance na addini. Akwai Kristan, akwai Muslim, akwai wanda shi ba Kristan ba, akwai wanda shi ba Musulmi ba. Ba yadda za a yi sai mun zo waje daya mun hada kanmu, mu daina kyaman juna, mu cire bambanci.
Wasu matasa kenan da Majalisar Dinkin Duniya ta horas kan dabarun zaman lafiya da sana'o'i. Daya daga cikin jami'an da suka horar da matasan ya mun karin haske kan irin horarwa da suka ba matasan.
Sunana Abdulmumin Adamu Maimako. Mu a Citizenship and Leadership Training Center da mu koya musu zaman lafiya. Akwai kuma sana'o'i da yawa wanda aka koya musu a cikin wannan sati biyu. Kuma banda wannan sati biyu za su tafi su je su yi wata shida, akwai wayanda za su yi wata tara, akwai wayanda za su yi shekara. Annan akwai form da aka ba su, za su zabi sana'an da suke so. Wasu tailoli, wasu carpenter, kowane irin sana'an da ka zaba. Su UNDP za su nima maka inda za ka zanna, sai ka koyi sana'an ka na wata shida. Lokacin wata shida din nan za a biya ka, za a yi ta biyan ka allowance da za ka yi da abinci da komai da komai. Bayan wata shida kuma za a saya maka kayan aiki, sai a baka, saboda kun ga abubuwan da suke faruwa a Northeast, a wannan state. So akwai mutane a IDP. Shine aka ɗibe su a jiya taimake su saboda a samu ci gaba a Northeast din gaba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogo na cewa 11:25 na safe. Ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Bishara, shirin da yake kawo muku rahotanni da huduba kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Yau shirin ya karbi bakuncin Pastor Joshua Kurmi Piang, daraktan cibiyar hada kan mabiya addinai daban-daban domin wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Pastor Piang ya yi wa wakili mai Iliya Kure bayani dangane da matakan da kungiyar ke dauka na cimma wannan buri.
Muna yin sati-sati ko kuma mako-mako, suna kiran su week. And ake kiran shi Harmony Week. Week ne da muke jawo hankalin jama'a na zaman lafiya duniya gabaki daya. Ba mu ne nan muke yi ba, amma mu a nan arewa muna jawo ta ne don mu jawo ƴan uwanmu su san cewa muhimmancin zaman lafiya. Nasi ta faɗa mana cikin littafin Romawa sura 12 aya 18 ta ce yana da kyau kai zaman lafiya da kuma waye kake zama tare da shi. Bai ɗebe ya ce kai zaman lafiya da Krista ba ne ko da Musulmi, a'a, ya ce kowa ne. To wannan ya sa ina son mu jawo hankalin mu san cewa littafi mai tsarki inda muka yi imaninmu ga Isa Almasihu alaihi salam, shi sarkin salama, kamar yadda shi ma cikin littafin Matta sura 5 din nan aya 9 ta ce masu albarka ne masu sulhu da jama'a, domin za a kira su ƴaƴan Allah. To kaga kai dan aljanna ne. To dan aljanna ya kamata ka yi maganan zaman lafiya. Zaman lafiya dan shi sarkin salama din shine Almasihu, kuma ya zo yana da iko ya kawo wahala a duniya, amma ya ce gwamma ya hakura ya zo ya ceci duniya dan duniya ta samu hanyar da za ta yi rayuwa cikin salama.
Burin ku shine kuga ana zaman lafiya a Najeriya, musamman tsakanin Krista da wanda ba Krista ba.
Mun soma da farko Krista da Musulmi, da mu matasan Krista na state da matasan Musulmi na commu na jihar nan muka sadu muka soma, sai muka ga cewa da ta haɓaka sai muka ƙara wasu addinai. Akwai addinanmu na gargajiya, akwai addinanmu na Yahudanci, duka muna hulɗa da su, muka yi taro da su kusan duk shekara, mu zauna inda za mu samu hanya mafita inda za a samu ci gaba, a samu zaman lafiya ba a Najeriya kaɗai ba, don har ma a wasu wurare. Kwanan nan su shugabanninmu suka dawo daga Chad, sun je sun taimaka musu don su masu samu inda za su yi sulhu. Wasu daga cikinmu kuma sun tafi Sudan, Sudan Sudan, sun je don su taimaka musu su samu zaman lafiya. To amma muka ce to bari ma mu sake gyara gidanmu, don gidanmu ita ma ta zauna zaman lafiya, don ma mu samu salama, don sarkin salaman da muka yi imani da shi, shi zai jagorance mu a cikin rayuwarmu. Shi yasa ire-irenmu muka cewa yayi kyau da mu yi amfani muna kashe juna, mu hana kanmu ci gaba, gwamnan mu yi aikin da zai kawo salama, zai kawo ci gaba, don mu san cewa dukkanmu nan gobe za mu koma wurinsa. In mun koma kuma za mu samu lada, wanda lada kake bukata ka samu kana kashe dan uwanka. da mun kun duba can baya ma kama ma addinan su zo iyayen mu baya za ku ga suna zaman lafiya ba wata matsala sai da addinan suka zo amma ba wai addinan ne suke samu mutada hargitsi ba a'a son zuci ne da rashin bin ainihin littafan nan masu tsarki inda mun yi imani da littafi mai tsarki Bible abinda Bible ta faɗa mana muke bi ɗan uwa ƴar uwa zaka yi salama ko da kiya shi ma ka ganshi ma zaka taimaka ba zaka yi daka kashi shi ba dan ka san halitta ne da Allah ya yi dan ya ce mana mu je cikin duniya mu yi shelan bishara a cikin littafin Markus sura 16 aya 15 ga dukkan halitta
akwai takamammen gudumawa da Krista za su iya bada don ganin an samu cikakken zaman lafiya a Najeriya
akwai abubuwan da Krista za su yi na farko shine su koma ga asali asalin shine littahi mai tsarki da imanin da muke yi wannan Isa alaihi salam kamar inda ƴan uwan muke kiran shi yana kirance sarkin salama to ka gani in shi sarkin salama ne shine jagoran mu sai mu bi sawun sa dalilin da yasa a littafin ayyukan manzanni aka kirawo mutane masu bin Isa alaihi salam din Krista domin sun ga cewa suna rayuwa ne daidai da inda shi Kristi ya zo yayi to in mun koma ga wannan to za mu samu nasara na ɗaya kenan na biyu mu sani cewa dukkan mu dinnan sai mun ba da gaskiya cewa Allah yana da iko ya maida mu duka Krista a ƙasan gabaki daya kuma zai iya maida mu duka mu zama ba marasa addini zai iya maida mu duka mu zama addini guda amma ya ga ya cancanta a ganin shi ya ba kowa yanci yayi addinin da yake so sai mu bar ma Allah kayan sa mu yi biyayya da abin da ya faɗa mana dokan da Allah ya bamu cikin littafin Markus sura 12 ya ce doka na fari shine ka bada gaskiya ga Allahnka da dukan zuciyanka da dukan ƙarfinka da dukan azancinka na biyu ya ce ka so makwabcinka kamar ranka
to alƙara mana zaman lafiya da fahimtar juna da kuma hakurin zaman tare abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Pastor Joshua Kurmipian daraktan cibiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban a Najeriya da kuma wakilin mu Iliya Kura da ya mana hira da shi sai kuma Jozel Maruzan da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salamun Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
to madalla ga da malamai yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya
Ban Hapsun sojin Najeriya ya samu nasarar tsira daga harin mayakan Boko Haram akan jerin gwanon motocinsa karshen makon da ya gabata a jihar Borno. Rundunar sojin ta bayyana cewa ƴan bindiga sun kai harin sumami akan gungun motocin Lieutenant General Tukur Buratai. Ranjuma a wani gari da ke tsakanin biranen Mafa da Dikwa. Sanarwar sojojin ta kara da cewa sojoji dai sun mayar da martani ta yin ruwan harsashi akan waɗannan ƴan mayakan Boko Haram suka kashe guda 10 sannan suka kama wasu guda 5. Rundunar ta ce soja guda 1 ne ya rasa ransa. Sannan wasu 5 sun samu raunuka. Biyo bayan haka ma General Buratai ya samu damar yi wa sojoji jawabi sannan ya gana da fararen hula da tarzoma ta raba da gidajensu duk a jihar na Borno. Jami'an kasashen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa su kuma suna ci gaba da tattaunawa har zuwa yammacin Lahadin nan. A yunkurin kawar da yiwuwar barkewar yaki tsakanin kishiyoyin kasashen guda biyu tattaunawa farko da aka fara jiya Asabar an kawo ƙarshen ta ne da safiyar yau Lahadi bayan share sauyi 18 gaba kun baya kuma ya zuwa yanzu dai jami'ai ba su ce komai ba game da tattaunawar sannan kuma babu wani ƙarin bayani ma dangane da ko ana samun ci gaba a tattaunawar ko a'a kuma ba a samu komai ba ma a cikin bayanai game da lokacin da za a share ana tattaunawa a ƙarshe dubban ƴan gudun hijira sun hau jiragen ƙasa yau Lahadi a ƙasar Macedonia zuwa ƙasar Serbia
masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can da asubahi wato karfe 6 na safe agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi karfe 5 agogon Ghana za mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye kamar yadda aka saba kamin na madadin Bello Galadanci da ya kawo muku labaran duniya da Yemi Obajemi wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya riga masa a nan ne sahabu Imam Ali Zanda ka tashi sallama da ku mu zama lafiya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.